kimanin kwanaki biyu da kai wani sabon hali a anguwar mai lafiyar da ke karamar hukumar jama'a a kudancin jihar Kaduna. Wata kungiyar hankoran samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya ta ce idan dai ana son samar da zaman lafiya a kudancin Kaduna da kuma jihar Kaduna baki daya, to ya zama wajibi a rinka tabbatar da an hukunta masu laifi a bainar jama'a don ya zama izina ga saura. Sheikh Halur Abdullahi Maraya yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mai suna Global Peace Foundation a Turanci.
Wato wannan matsaloli da ake samu na tsaro musamman a yankin kudancin Kaduna ba abu bane wanda yau ya fara, amma babban abu mamaki shine har yanzu ba mutum ɗaya wanda aka gabatar da shi a gaban kuliya akan cewa an same shi da laifin afkawa wasu al'umma, da kuma an gano sun an taba cewa an kama wasu misali rashin gabatar da su gaban kuliya. Saboda haka duk sanda mutane suka fahimci ba hukunci, to kowa ko zai abin da yake dama. Sannan ayi kokari kuma a samarwa da mutane ayyukan yi. Sannan kuma iyayen ƙasa a tabbatar kowane lungu na jihar nan yana da uba na ƙasa. Amma babban matsalar shine yanzu akwai gibi wajen wannan. Shine zaka ga duk jihar Kaduna ba hakimi. Wannan ba karamin matsala bane. Yanzu kaman irin harin nan da aka yi, da akwai hakimi shine zai fara zuwa domin zai kira dagacin sai bashi bayani. Zai je wa mutanen nan jawabi wanda zai kwantar musu da hankali. Daga cikin jawaban da iyayen ƙasa ke yi zaka ga sun ce kar a dauki mataki. Saboda haka muna fata hukuma za ta waye ta ƙara duba akan wannan abu.
Shi ma dai ta kwaran Sheikh Halur Maraya a ita wannan kungiya da ke hankoran ganin an samar da zaman lafiya ta Global Peace Foundation. Reverend Joseph John Hayabi ya ce akwai bukatar shiga cikin al'umma don a jawo hankalinsu game da bukatar zaman lafiya da juna.
Da farko abin da ya faru abin takaici ne, kuma abu ne da ya kamata duk wani mutum mai hankali ya alawadar da wannan halin. Kamata yanzu mun ci gaba maimakon kullum muna koma baya. Kada mu manta mai agun nan ma ba ma tuna cikin jama'a ma kullum bane, amma akwai hanyoyi da dama da za a iya bincika domin a san su wane ne ma wadannan abu suke wannan abu shin menene damuwarsu. Babban abin da ya kamata shugabannin jihar Kaduna za su yi shine a nemi hanyoyin da za su shiga cikin kowane al'umma a kara fadakar da mutane akan muhimmancin zamantakewa, muhimmancin zaman lafiya. Ana amfani da kwesuwan addini da kuma kwesuwa ko kuma dandanawa da muke da shi na al'adu na mutanen da abin da ke shafa. Idan mun yi haka za mu iya cima nasara. To an yi soja, har yanzu akwai soja da police, amma har a ce kawai mutane suna taruwa wani kawai fita daga wani guri zai harbe su, ba sojan ba police, ya nuna ba maganan soja da police kuma bane. Maganan mutane ne da mutane kamata ya magana da juna.
Tunda dai babban mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya jaje tawa ƴan uwa da abokan arzikin waɗanda suka riga mai gidan gaskiya a wannan hari na kudancin jihar Kaduna, tare da haskaka irin matakin da gwamnatin jihar Kaduna ke ɗauka wajen tabbatar da ta tsarkake tsamin tsaro.
Gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da wannan abin da ya faru, sannan kuma su waɗanda suka rasa rayukansu da iyalansu baki ɗaya muna masa addu'a Allah ya hutashe su. Sannan a bangaren ta gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro, za mu ci gaba da jajircewa, za mu ci gaba da yin duk abin da za mu iya yi na ganin cewa mun kare rayukan al'ummominmu a baki daya. Muna kuma so mu sanar da ku da cewa ita wannan hukumar soja na musamman wadda suke aiki a nan kudancin jihar Kaduna, komandan su baki daya ya ma rigiya ya tara ya nashi zuwa nan kudancin Kaduna a halin yanzu an sake tsaurara matakan tsaro domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu.
Kafin wannan hari dai na jajibirin Kirsimetin dai an dan dauki lokaci ba tare da an kara jin wani hari a kudancin jihar Kaduna da ta saba gamuwa da tashin hankula ba, wanda wasu ke alakanta samun zaman lafiyan da aka danyi a kudancin jihar Kaduna da jibge jami'an sojin da aka yi a baya. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.